Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kiran da gwamnatin jihar Ikimu Hope Ozudin ma ya buƙaci ƴan arewacin Najeriya mazauna jihar da su daure su zauna duk da hare-haren da ake kai musu. Mata a jamhuriyar Niger na ci gaba da neman kashi 30% na mukaman kujerun majalisar ministoci. Jami'an kare lafiyar farar hula a jihar Nasarawa sun cafke barayin karafunan layin dogo su 15 a jihar. Muna da shirin ciwon yamace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa jiya Talata cewa Amurka za ta janye sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan Satumba, wato shekaru 20 da aka kawo hare-haren ta'addanci cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Jami'in ya ce shugaba Joe Biden ya yanke shawara kuma zai sanar a yau Laraba cewa hanya mafi kyau ta ciyar da muradin Amurka shine kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar Afghanistan bayan shekaru 20 don magance matsalar barazanar duniya kamar yadda take a yau, ba kamar yadda take a baya ba shekaru 20 da suka gabata. Sakataren yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai cewa shugaban yana kan ra'ayinsa na ganin cewa matakin soja ba zai warware matsala a Afghanistan ba, wanda mun daɗe a ƙasar. Ta ba da tabbacin cewa Biden zai yi bayani a yau Laraba kan shirin janye sojojin. Biden ya yanke shawarar ci gaba da ajiye sojojin Amurka 3,000 a Afghanistan bayan wa'adin ranar 1 ga watan Mayu da aka amince da shi a yarjejeniyar da Washington ta cimma tsakaninta da kungiyar Taliban a shekarar da ta gabata a lokacin da Donald Trump yana shugaban ƙasa. A jiya Talata, Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60%, kwanaki biyu bayan wata fashewa da ta dora alhaki kan babbar makiyarta Isra'ila da kaiwa babbar cibiyarta ta nukiliya a Natanz. Sanarwar dai ta sanya shakku kan tattaunawar da ke gudana a Biyana da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da ta lalace tsakanin kasashe masu karfin fadaji a duniya da kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya fice daga yarjejeniyar shekaru 3 da suka gabata. Iran ta ce ta rubuta hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya don sanar da ita cewa Iran za ta fara inganta makamashin uranium ɗin zuwa kashi 60%, matakin da hukumar IAEA ta tabbatar da shi daga baya. Matakin zai sa Iran ta kusa cimma kashi 90% na makamashin saboda amfani ga sojojinta da ƙara ƙarfinta don ƙera bomb ɗin atom, burin da Iran ta musanta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho jiya Talata cewa Amurka ta damu kan girke sojojin da Moscow ta yi akan iyakarta da Ukraine da kuma yankin Crimea da ta mamaye. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya jaddada aniyar Amurka na goyon bayan Ukraine a matsayin ƙasa mai ƴancin gashin kai da kuma ikon mallakar yankunanta. Amma ba su faɗi martanin Putin ba kan kalaman na shugaban Amurka ba. Rasha ta mamaye yankin Crimea a shekarar 2014, wanda Amurka da ƙawayenta a ƙasashen yamma suka yi allawadai na karɓe ikon yankin amma ba su iya yin komai ba. A jiya Talata, hukumomin ƙasar Turkiyya sun ce ƙasar za ta karɓi baƙuncin taron tattaunawar zaman lafiya na Afghanistan daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu, wanda ake nufi don ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙi tare da yadda za a sasanta a siyasance. Taron zai haɗa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Qatar a wani ɓangare da Amurka take goyon baya don ci gaba da tattaunawar kafin wa'adin ranar 1 ga watan Mayu game da janye sojojin ƙasashen waje daga Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban za su halarci taron, ko da yake kungiyar Taliban ta ce har yanzu ba su yi alkawarin zuwa a waɗannan kwanaki ba. Shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗa jiya Talata cewa tana neman majalisar dokokin ƙasar da ta bata iko na wucin gadi da zai ba gwamnatinta ta tarayya damar saka dokokin kulle a duk faɗin ƙasar na coronavirus don hana zagaye na uku na annobar a ƙasar. Merkel ta zanta da manema labarai bayan da majalisar zartarwar ta amince da daftarin dokar da za ta ba wa gwamnatin ta ikon sanya dokokin kulle masu nasaba da annoba, ciki har da saka dokar hana fita da rufe makarantu da shaguna a yankunan da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar. Shugabar ta ce ana buƙatar matakan don hana barkewar annobar karo na uku da dakatar da saurin kamuwa da cutar a waɗannan yankuna, inda adadin masu kamuwa ya haura sama da 100 a cikin mazauna 100,000 a kwanaki uku a jere a cikin mako ɗaya a farkon wannan shekarar. Lokacin da aka gabatar da shirin sake buɗe ƙasar da janye dokokin kulle, Merkel ta ambaci buƙatar abin da ta kira birki na gaggawa idan kamuwa da cutar ya ƙaru.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnan jihar Imo ya roƙi 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar da su daure kansu ƙaura don hare-haren da 'yan ta'adda ke kai musu. Ga rahoton Alfonso daga Imo.
Gwamnan jihar Imo Senator Hope Uzodinma ya yi kira ga 'yan arewa mazauna jihar da kada su fice daga jihar sakamakon hare-haren da 'yan bindiga suka kai sassa daban-daban na jihar a 'yan kwanakin nan da suka shafi al'ummar arewa sosai. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman da ke babban mai taimakawa gwamna Hope Uzodinma kan harkokin arewa ya yi ƙarin haske game da wani taron gaggawa da gwamnan ya yi da shugabannin arewa mazauna jihar, a inda gwamnan ya roƙe su da su kasance a jihar.
Ya kira ga yi gare mu a cewa shi a gurin shi mu ba baki ba ne, mu ma 'yan gari ne, ke da wasu baki tunda mu 'yan Najeriya ne, saboda haka mu 'yan Imo ne, kuma yana kira gare mu da mu da Fulani gaba daya da ya ta kowa ya bar mai jiha ya taga wurin guri ba, domin shi bai gaza domin kyamar samana kuma ya kare dukiyoyinmu da lafiyoyinmu. Ina kira da 'yan uwana Hausawa da Fulani gaba daya da mu goyi bayan wannan gwamnati wanda take ta jaje siyasa ka tare da dukiyarmu da lafiyarmu, kuma ta tallafa mana ta kowane hanya, kar mu ba ta kunya, mu kuma kiyaye doka da oda, domin wani sa'in rashin kiyaye doka da oda ake samu za su ga mutanenmu an ce kar a je nan, sai ka ga dole sai ka ga kafin ka gani wannan ya fita yaje, wannan ya fita yaje, wannan ya fita yaje, abubuwan da yake faruwa kenan. Yanzu ta kamar mun gaya musu dan Allah su taimaka mana daga karfe 7 zuwa 8 kar kowa ya je inda yake sai da nama a kan hanya, tun da abin dukkan hanya suke zuwa yi, amma zai ka ce yanzu sai ka ga har karfe 10:30 za su ga mutanenmu suna sai da nama a kan hanya, kaga bai kamata ba. Da wani abu ya faru sai a ce ana kashe mu, kuma gashi an ce mana gara kayan ka bai zama sauke mu raba ba.
Alhaji Abdullahi Yaya Biyuna, ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar arewa a jihar Imo, kuma ya dora da cewa
mai girma gwamna mu 'yan arewa mazauna Imo ya kira mu a gaggauce, ya zo na da mu bisa irin abubuwan da ke faruwa a nan South East, ya kira mu a matsayin mu shugabanni isar da sako ma ainihin mutanenmu, magana ta da hankali ko guje-guje da sauransu ga baki daya mu fidda shi a cikin duk abin da muka ga cewa mutane za su tafi su bar gari ko kuma za su lorota da sauransu. Gaba daya ya mana alkawari ya ce kar kowa ya je ko ina, kowa ya maida Imo a matsayin jihar kar mutum ma ya kira kansa cewa shi dan arewa, ya kira kansa shi dan Imo, har ga Allah magana ne wanda ya dauke shi da muhimmanci, kuma mu ma mun karbi wannan maganganun nasa da muhimmanci. Akwai wasu mutane mu wanda hankalinsu ya tashi suna da niyya za su tafi su bar kasan da sauransu, muddin da muka kawo wannan sako muka zauna da su muka fahimtar da su, alhamdulillahi kowa yanzu ya dawo a kan turba yadda ake ta, ba wani wanda yake tada hankalinsa da sauransu.
Bisa waɗannan bayanan da kuma dukkan alamu, 'yan arewa mazauna za su ci gaba da kasancewa a jihar Imo suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Ganin cewa gwamnatin jihar ta ce tana ƙara zage dantse wajen tabbatar da zaman lafiya a duk faɗin jihar bayan hare-hare da kashe-kashen makonnin da suka gabata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, gwagwarmayar mata ta neman kashi 30% na mukamin majalisar ministoci ya yadu zuwa jihohi. Yanzu dai mata biyar ne suka samu mukamin minista a gwamnatin Bazoum Muhammad. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
bayan ganawar da hadin gambizar kungiyoyin tiyama ta kwangafan ta yi da sabon Prime Minister Jamhuriyar Niger Malam Uhumudu Muhammadu inda ta nuna masa rashin gamsuwa akan takaitattun kujeru biyar da matan suka samu da suka ce sun kai ne kawai sama da kashi 14 cikin 100 sabanin kashi 30 cikin 100 da doka ta ce a basu a jahar Tawajjan Jamhuriyar Niger matan sun ce ya kamata abokanansu ƴan siyasa diya maza su yi musu adalci in ji Hajjia Umma Ali yar majalisa a karamar hukumar mulki ta birnin Gwanni
ko tan nan wadin ta dai akai amma ba aiki da ita kaga cikin 34 in ana aiki da kota bai kamata a ce da an ka ba mata ba ina lahima a ce an ba su 10 na a ce kota ta yayi amma da sai a shawara an ka dama wadi ne suke in sun tashi suna cewa ana ba da kota 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 na mata in ka dauka duka zaben mata ne ki zabe maza ba su tuwa zabe mu na mata da ɗiyan mu matasa mu a siyasa kuma mu na abbaya sai ai hakuri har lokacin da Allah ya ka abu ni da abin da zan ce su yi adalci dan hoyau da gobe sai Allah irin wagar akai taka kai a darma a tashi zaben matan suke hitowa tunda kaga ko mata dai da su da matasa in sun ketuwa kuma babu da zabi tunda in ka zurin har zabi sai ka iske layi na mata har ya kai karshe wataran namiji bi wataran ko namiji guda baka iske layin mata na dai annan tsaitsayi suna jiran zabi amma ya ne musu haka yau da gobe sai Allah amma a rika adalci haraka ho inda adalci ta ya ta kai in kuma babu adalci gaskiya hisbillahi akwai matsala
su dai diya matan na cewa ya kamata a gaugauta gyaran wannan lamarin saboda yau da gobe sai Allah domin hakan na iya karyawa matan karfin guwayya su rafashe a harkokin zabe a nan gaba in ji Hajjia Umma Ali
to ai ba a ce mu mata ba su da hadin kai saboda mace in ta riga ta ce tana yi babu wanda isa shana ta gata matan waɗanda ke bidan ministrorin ba su hitowa su bidi matan masu shifa ƙura'a can ne suke zaman nan su kenan ba a dauka haƙin mata a ce ba su da haɗin kai su hito matan manan su gani shin matan suna goya musu baya ko ba su goya musu baya abinda baka gwada ba sai an kace a sai a faɗi ƙarin wayo to su guda da mace ta hito ka kuma ganin mace da ta hito kenan wannan lahina su ne can amma mata akwai haɗin kai gare mu
shi dai wannan lamarin na sai an ba su abinda doka ta ce cewa da diya matan sun ce za su dage zuwa kokowa sai inda man motocin su ya kare Haruna Mamman bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a jihar Nasarawa rundunar kare fararen hula ta civil defense sun cafke barayin karafuna su 15 a jihar Komandan rundunar a jihar Muhammad Gidado Fari ya ce za su gurfanar da su a gaban kotu Zainab Babaji na dauke da rahoto
Komandan hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, yace karafan da barayin ke cirewa sune hanyar jirgin kasa da ya hada kudanci da arewacin kasar.
Mun kama wata babban mota ce tana dauke da railway sleepers. Wayannan tayoyin railway din na har guda 370. Kuka kama su a nan cikin garin Lafiya a wani wuri da suke kira Agerego. Kuma yanzu muna ta bincike a kansu in Allah ya da su ma za mu kai su gaban kuleman ta sabo. To shi dai wannan shine hanyar jirgi in aka cire shi jirgin kasa ba dama kuma ya zo ya bi hanya. To da muka san cewa yanzu mutane sun sa tayoyin railway a gaba sai lalatawa suke yi mu a nan jihar Nasarawa sai muka sa yan intelligence din mu su dinga bibiya mana. To da muka samu labari an zo an loda za a tafi sai muka fito muka yi wa motan kofar rago.
Kun kama su yanzu ana kan bincike kenan?
A mun kama su da su uku ne. Muna cikin bincike kuma Allah sai ya sa binciken ya yawa har suka kai tara daga tara yanzu sun kai 15
sabon hanyar jirgi ne wato wanda a ce ko gwamnatin tarayya ta ci gaba da fadada shi ko kuma dai tsohon hanyar jirgi ne
tsohon hanyar jirgi ne dama can akwai shi jirage suna zuwa to shine suka bi su suna cicirewa
lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke kokarin samar da hanyoyin jirgin kasa a sassa daban-daban na kasar daya daga cikin barayin karafan hanyar jirgin kasar ya bayyana man yadda aka kama shi
ni ne mai suna Anthony Manuel daga Ajerugu a banjidan mu shine mun ga wasu suna cire wannan karita hanyar jirgi shine mun zo mu tambaye su shine sun ce muna ana gyara hanyar jirgi da ana canja wasu karfe ne ba za a amfani da wanda can kuma bawo ya zama shara ne shine mun ce mishi to mun ma ba mu da abin da zan mu yi mu samu abinci cewa shine ya ce muna to sai mu ma mu dan sa hannun mu nima sai mu cire ko ne guda 200 sai mu kwashe mu kawo mishi a lafiya sai biya mu.
Shi ma direbar motar da ke kwashe karafan yace barayin ne suka kira shi don ya dauka musu kaya.
Eh ya salo wallahi ni ma direba tifa ne sai mu hajuri shi a baki hanya ta shagiyar goshir kasar mosha da kaya. Tace mun waka renewa yake mace kai ta da mu ne ba tace mun wai na wauna daji ne daga lafiya wace wana cire kaje sai muka shiga da mota wuri da muka ji mun magana da shi da muka shira sai muka loda ka da mun loda ka ya mun fita mun shiga cikin garin girgo kai sai sun gode fa zuka rike mu.
Ko bayan waɗannan barayi da aka cafke hukumar ta civil defense ta kuma cafke wasu barayin da suka cire dimbin karafan hanyar jirgin lamarin da ke bukatar sanya ido sosai daga masu ruwa da tsaki a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon kyamace za mu yi duba ne game da alaƙar da ke tsakanin tarbiyyar yara da halin rashin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. Domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi bakuncin Hajiya Halima Kiyar Juɗa, yar siyasa kuma manomiya, tare da Hajiya Mairu Amshi, kwamishinar ma'aikatar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa duk daga jihar Yobe Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Yanzu gabaki ɗaya yankin arewa yana cikin wani hali daga matsalar 'yan bindiga sai masu garkuwa da mutane ga su nan dai kala-kala. Amma idan muka duba muka yi la'akari su wane ne suke wannan? ‘Yan uwanmu ne, ƙannenmu ne da yaya muka kai ga haka? Ina mafita.
Mafita ba shi ne iyayen su zaje. Dole mu yi bibiyan 'ya'yanmu ko ƙanana ne ko manya ne dole mu sa musu ido ai mu muka haife su. Abin da ka haife shi kuma ba zai fi ƙarfinka ba. Saboda haka sa ido mu mata ya kamata mu sa ido akan 'ya'yanmu. Da zarar mun fahimci wani ɗabi'u wanda dama baka san yaro da shi ba to kai maza ka sanar da mahaifinsa in yana raye.
To mu waye gari matsalolin sun addabi arewa musamman na tsaro. Yaya hakan ya shafi walwala ta rayuwar 'ya'ya mata da kuma tattalin arziki?
Ai, wannan al'amura na tsaro din nan babban abu ne wanda ya shafi zance mata da yara. Na ɗaya kin ga abin tausayi ne, mazan ake yawan kashewa, matasa an kakkashe, me ya saura sai mace da 'ya'yanta. To daman wannan matar dan wani abin sayarwa take yi ta dan kasa, ana dan saya dan canjin ta yi amfani da shi ko abin da take sayarwa ma kayan miya ne da shi za su dan yi. An zo babu wannan dama. Kin ga ko directly ko indirectly ya shafi tattalin arzikin kasa baki ɗaya. Don aka tara sai a ce to cikin damaturu a local government har jihar Yobe a hada da na Borno Adamawa ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Ita kuma ya babu zuwa makaranta, tana nan a kume a gida. To akwai abubuwa da yawa da sukan biyo baya a dalilin irin wannan. To kin ga ko ai mace ita ce center na abin nan. Wata ma babu abinci sai su kwana biyu ba su ga abin da za su dora a wuta don ta ci da 'ya'yanta ba. Ga rashin mai gida, ga rashin samari, 'ya'yan nata da mai yiwa aka ɗebe ko aka kashe da dai sauransu. Wannan abu babban matsala ne.
Akwai mafita?
Sai addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mafita na biyu mu canja halayenmu. Don idan muka tsaya da addu'a muka canja halayenmu Allah shi zai yi mata.
Yaya kike gani wannan al'amari ya shafi rayuwar mata da yara da matasa?
Wannan babban al'amari kika dauko. Dan a gaskiya wanda yafi jin wannan rashin tsaro a ƙasar nan to wallahi mata ne. Saboda me ba maza sun tafi an barka da yara? Ashe kai duk gaba ɗaya wani bala'in ma kanka ya da in kana raye. So abin ya taru yayi wa mace yawa. Mazaje an karkashe su an bar su da 'ya'ya. to ƴaƴan nan ya zaka yi da su a matsayin ka na mace musamman ma a matsayin ka na macen da take zanna a cikin gida dinga an tara maka bala'i ko kokolwanka yadda da yake a caje wallahi an wargaza su duk inda aka mutu a lafiya kaloba mutuwar Allah da Annabi aka yi ta aka bar mace da ƴaƴa sai ta girgizo rayuwar ta koyaye ne ne sai an ga ya canza ya koma baya to ina ga daman tukunnan mutuwar ma ta fargaba aka yi ta wani ya ga mijin wani ma bai ga mijin ba ga ƴaƴa to wannan ba karamin koma baya kawo mana ba musamman mu matan da muke north east don bazan ma kawai ce barna da yobe ba don north east din nan babu inda ba a dandana bala'i sai dai a ce na wani yafi na wani shine kawai amma ya kawo mana koma baya sosai
an dawo kan tarbiyya shi da namiji wai mu ne ba musu tarbiyya da kyau ba ko ina matsalar ta
ainihin tarbiyya uwa ta riga ta bada tarbiyya amma ai yanda aka dauki society mace mace ne haka za a ce ai kai namiji ne don haka kai bai kamata kai kaza don haka duk yanda uwa za ta yi kai kaza in ya fita akwai mutane da za su ce ai kai namiji ne yau aka zo aka samu danki yana wanke wanke ko yana girki abokan shi in sun sani za su ce ka zama mace to ai daga irin wayannan tausayin yake shiga yake sanin yayi matsalolin suke amma ka bashi ɗan uwansa kannansa ko yayinsa mata su dafa a ajiye mar ya zo ya ci ya bar kwano ya fita na ɗaya tukun ba kyakkyawan alaka zaka bada tarbiyyan ji zai yi amma yana fita akwai cleaner a waje duk sai su goge wannan kullun yana nan cikin confusion to in ba ka dage ba cikin ikon Allah da addu'a sai ka gani wannan matsalolin da muke fama da su haka zai ci gaba
akwai abin da zan yi tsokaci akai zamantakewar mu ne yau da kullun ya kamata mu tsaftace shi a daina jin jita-jita a daina kuma daukan gulma duk wanda ya kawo maka gulma zauna kira wancan dan da hali hada su maimaita abin da ka fada gobe gulman nan ba zai zo ba balle a samu gurbacewa ta bangaren ƴaƴa mata mu ne fa muke tare da su yau da kullum ba fa uban su bane in kwana mu muna kwana ai da ƴaƴan mu mata tare a daki ai ba sa kwana da uban su sannan kuma mu ne zamu yi ne da su saboda haka mu ne zamu koya musu tarbiyya ta gari sannan kuma a jajirce ki jajirce amma mijinki ba so ki kai yarki makaranta maganan ilimin ƴaƴa mata din nan to shine babban mafita dan kowace yarinya in ta taso tana da ilimi wallahi baraki ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba in mai gida ma ba shi da ra'ayin haka shi sai ƴaƴa maza yake so ya kai ke ki jajirce ki ce ba zai yi ba ƴaƴan dai ne ki jajirce ki ce sai fa an kai in abu ya gagara sai ki hada da magabatansa ni fa ina so a kai ƴata makaranta amma gashi babansu ya ce ba za ta yi karatu ba ku taimaka ku kira shi ku mishi magana a matsayinku na magabatansa a kai min ni ƴaƴana mata makaranta Allah ne yake da komo wallahi kina addu'a kina abin nan ba abin da zai gagara a gabanki a gaba da yarki mace duk inda aka samu karancin ilimi babban abin da yake damun mu ilimi anan yankin namu na arewa maso gabas ai rashin ilimin mata da yawa ne inda a ce yanda mazan nan suka samu dama aka sassa su a makaranta haka matan suka samu wannan daman to duk wannan abin da ba a zo gashi saboda haka ilimin ya mace yana ɗaya daga cikin babban ginshikin rayuwar al'umma sannan kuma mu matan har yanzu koda ba a je akai ilimin ba yanzu akwai wayewa tunda shi wannan din yaje ilimi shi in bai samu tarbiyyan ba ma da namijin wallahi da shi da wanda bai je ba duk ɗaya ne tunda yanzu yau koda akwai program da nake gani a Arewa 24 na dan sanda da tsaro in aka zubo miki masu laifi kidnappers ne yan fashi ne yan wane ne ne sai kiga zaratan matasa ne wayannan matasa ina iyayensu suke akwai rashin tarbiyya a cikin wannan al'amarin wallahi iyaye suna addu'a kuna ba su tarbiyya babu ɗaya da zai kauce da taimakon ubangiji Allah zai dubi zuciyanki ya ga himman da kike yi share miki hawayenki ya maida miki danki abin sha'awa amma zaki ga tsofin ciki yan kadan ne duba yara masu kyau yara zarata yara masu wanda za a ce gobe su ne leaders a ce gashi nan an kawo su sun yi kidnapping ana tambayen su da daddade suna fadan duk ta asan da suka yi bai yi ba iyaye mu tashi musamman mu iyaye mata har mai dogon bacci duk inda aka shiga talatayen dare mu tashi haka abin nan muka kawo mi addu'a mu roki Allah mu ga ya mishi wallahi Allah zai ansa mana amma muka kwanta muka bi jin dadin jiki ba zai yiwu ba zaka yi da baki zaka yi da addu'a dole ne wannan ka yi shi
mutane suna cewa wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da yaya maza iyaye al'amarin da ya kasance kuwa
wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni amma yanzu da shike kusan zance ko baka je kai boko ba to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addinin ka ko baka je ka zauna a makarantar islamiya ba kana jin wa'azi yau in baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya dole in an zauna zaka ji wani abu ɗaya biyu baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abun baka da wayewa ma ilimi a gefe to baka da wayewa wannan ba hujja bace ko kada dole ne a himmatu ai abin da ya dace a tsirar da al'umma
to mi sirri mun koro gangara sai dai ko lokaci yayi halinsa amma idan Allah ne kowa mai kuma ya ba mu iko za mu dora daga inda muka tsaya a makon gobe yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin nan Hajiya Halima Charjuda da Hajiya Mairu Amshi sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ne lafiya.
Shekara ɗaya kenan da barkewar annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita coronan ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato ƙwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Fara a shan jari namuna wannan makon ne ga jaridar Niju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta labarta mana cewar mutane ne suka rasa rayuwarsu sanadiyar hatsarin mota akan hanyar Bongo zuwa Tonga a kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Messenger ta kasar Kamaru an da ita kuma ta gurmuta mana cewar manyan jama'an gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sun fara karɓar allurar rigakafi na cutar coronavirus wanda kasar China ta ba wa gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan La Republic kuma cewa ta yi shugaban kungiyar limaman kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Sidimek Dr. Musa Umaru ya buƙaci al'umman musulmai na kasar da su sanya kasar Kamaru a cikin adoyinsu da ci gudanarwa a wannan wata mai alfarma domin kasar Kamaru ta samu zaman lafiya mai ɗorewa kasancewar suna gudanar da azumin watan Ramadana na shekara 2021. Sai kuma jaridan Mutation an da ita kuma ta hango mana yadda ake gudanar da taro tsakanin hukumar Kola masu damko ma'aikatan gwamnatin kasar Kamaru waɗanda suke yi wa dukiyar gwamnatin kasar da ciki da kuma majalisar dokoki na kasar domin ganin yadda za a sanya dokoki na duk wani ma'aikacin gwamnati dole ne a tantance dukiyar da ke da ita kafin ya kama aiki a fadin kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar hukumar lafiya ta Kamaru tana sanar da al'umman kasar cewar allurar rigakafi na cutar coronavirus yanzu dai ya riga ya iso kasar kuma ana buƙatar duk wani wanda yake buƙatar ya karɓi allurar sai ya halarta domin lokaci ya karato na wanda za a yi kowa da kowa allurar rigakafi a kasar ta Kamaru. Jaridan Expression Economic kuma ta ce hukumar da ke danko masu yi wa tattalin arzikin kasar da huri Kamaru to annati FVA sun bankaɗo waɗansu manyan maƙudan kuɗaɗe har miliyara 180 na sefar kuɗin jamhuriyar Kamaru wanda aka ƙi yin amfani da su domin daƙile cutar coronavirus ko COVID-19 a faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Dusahir ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta kwarmata mana cewar yanzu dai manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar Kamaru da dama ne waɗanda suka kwanta dama a 'yan makonnin nan domin cutar COVID-19 COVID-19 ko coronavirus a fadin kasar Mahama Awal Garba muryar
Amurka daga kasar Kamaru.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Salisu Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu huni lafiya.